أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدساكي صدوة اليوم غوما جمادى الأولى شكرا دوبو دار دارين هدو دا 40 باي هجرة من قال الله صلى الله عليه وسلم على مكة زوى مدينة وان دي 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 دا شاشدة دا وطن جنواري دوبو بيو دا شاترة زوى مستقى ودى كراتوه اتكين لتاسي عقيدة أهل السنة والجماعة إذا بقمان تابا وانشان ساتين mun fara karatu akan rukuni ta karshe a cikin rukunin imani wanda shine imani da kaddara. Mun kawo bayanin malam game da imani da kaddara, inda muka ce malam yayi bayani akan cewa wato imani da kaddara a wurin ahli sunna wal jama'a ta kunshi abubuwa guda hudu. Duk wanda muke maganan kaddara a musulunci muna magana kan abubuwa guda hudu, matakai guda hudu. Mataki na farko shine mai shine ilimin Allah. Ilimin Allah, ilimin Allah, ilimin da ya shafi wato duk abin da ya kasance a baya da duk abin da zai kasance yanzu da kuma abin da zai kasance nan gaba da kuma abin da ma zai kasance ba, da za ta kasance, ta yaya za ta kasance, duka Allah ya sani. Abu na biyu shine mai shine rubutu. Wannan ilimin da Allah yake da shi, Allah ya rubuta shi. Abu na uku shine almashiya, wato so Allah ya nufi waɗannan abubuwa su faru. Sannan kuma abu na karshe shine mai shine halitta. Wannan abin da Allah ya sani ya rubuta shi kuma ya so shi, shine ya halitta wannan abu. To daga duk sanda muke magana akan kaddara, muna magana akan waɗannan abubuwa guda hudu. Sa'annan kuma malam ya kawo ayoyi da dama waɗanda suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da mashi'a. Yau za mu tashi daga inda malam yake cewa walakinna ma'a zalika nu'minu bi anna Allah ta'ala ja'ala lil 'abd ikhtiyaran wa qudratan bihi ma yakunu al-fi'l. Naga nan za mu tashi ga kafin wannan ba kuma ta ba a wancan satin shi ma muyi magana akan cewa aqidan ahli sunna wal jama'a shine muna sakiya. Aqidan mu ya bambanta daga aqidan wasu al-qadariyya, sune wadanda ba su yi imani da kaddara ba. Ko a wurin su Allah bai rubuta komai ba, saboda haka Allah baya sanin abinda bawa zai aikata sai bayan ya aikata. Ina fata mun gane. Muka ce wannan fahimtar kuskure ne saboda me? Na kasace akan ilimin Allah subhanahu wataala. Sannan kuma ba mu yarda da fahimtar aljabariyya. Sune kuma waɗanda suke cewa wato komai an kaddara shi, bi ma'ana bawa ba shi da zabi, an tilasta shi ne, ya koma kaman kawai kaman injin, an yi programming shi ne kawai ya aikata abubuwan da yake aikatawa. Muka ce ba mu yarda da wannan fahimta ba, saboda me? Saboda idan muka yarda da wannan fahimta, wannan zai nuna cewa bawa an zalice shi duk sanda aka yi masa hukuma, tunda ba shi ya zabi aiki da ya aikata ba. Saboda haka wannan fahimta shi ma ba mu yarda da shi ba. Fahimta ahli sunna wal jama'a shi ne Allah yana da ilimi, ya rubuta komai, amma kuma duk da haka ya ba bawa zabin aikinsa. Wannan shine abinda malam zai kara yin bayani a wannan gaban. Yake cewa walakinna, amma kuma mu ahli sunnah wal jama'a ma'a zalika, duk da bayanin da ya gabata, nu'minu bi anna Allah ta'ala ja'ala lil 'abdi ikhtiyaran. Muna yin imani da cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa bawa ikhtiyaran zabi, wa qudratan da kuma iko, bihima da wadannan abubuwa guda biyu yakunu fi'l, aiki yake kasancewa. Duk sanda mutum ya aikata wani aiki da zabin sa ne kuma da ikon sa ne. Idan ka tashi yanzu na kai sallah raka biyu, ka zabi yin wannan sallah ne ko ba haka bane? Haka nan kuma ka yi ne saboda kana da ikon yi. Amma idan ya zama to ka zabi yin aikin amma kuma ba ka da ikon yi, aikin ba zai yi ba, ko ba haka bane? Haka nan kuma idan kana da ikon yi aikin amma kuma ba ka zabi ka yi wannan aikin ba, shi ba za ka aikata aikin ba. To ga duk sanda mutum ya aikata aiki, to waɗannan abubuwa guda biyu sun haɗu, ya zabi yin aikin sannan kuma yana da ikon yin wannan aikin. Na'am. Sai wannan abubuwa guda biyu sun haɗu, shine ake wa bawa hisabi, a bashi lada ko kuma a bashi laifi. Shi yasa a shari'a duk sanda mutum ya yi aiki ba tare da zabinsa ba, misali an tilasta shi ne, to ba a bashi laifi a shari'a. Ina fata mun gane. Na'am. Malam ce wad dalil ala anna fi'l al-'abd bi ikhtiyarihi wa qudratihi umur. dalili akan cewa aikin bawa da zabin shi ne kuma da ikon sa ne wasu al'amura da suke nuna haka. Abu na farko shine al-awwal, yace abu na farko qauluhu ta'ala, fadi Allah subhanahu wa ta'ala fa tu harfakum an nashitun. Farko aya ne Allah yace, yace nisa'ukum harfun lakum, yace matanku gonaki ne a gare ku, sai yace fa tu harfakum an nashitun, ku je zuwa ga gonanku yanda kuke so. Ina fata mun gane. Fa tu harfakum an nashitun, ku je zuwa gonanku yanda kuke so. Malaka wa qawluhu, haka kuma da fari Allah subhanahu wa ta'ala, walau aradul khuruja la addu lahu uddatan. Wannan aya tana magana akan munafikai wanda suke zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su nemi uzuri akan rashin fita tare da su zuwa ga yaki. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walau aradul khuruja inda sunnu fi su fita, da sun yi nufin fita tare da manzo Allah, la addu lahu uddatan, da sun yi wani tatali, sun yi wani shiri game da wannan tafiyan. Amma kuma tunda ba su yi ba, kenan ba su yi musulunci fita ba asali. Wadannan ayoyi guda biyu a ciki malam kamar da malam zai yi bayani, malam sai fa asbata lil abdi ityanan bi mashi'atihi, sai Allah ya tabbatar wa bawa ityanan, wato zuwa bi mashi'atihi da son sa. Shine a aya ta farko, fa tu harfakum an nashitun, ku je zuwa ga iyalanku yanda kuke so. Kagan kenan idan kana tare da iyalinka, duk sanda ka je kai saduwa da iyalinka, kai wannan saduwan ne bisa ga zabinka, ko ba ka bane, sannan kuma bisa ga ego. Saboda idan misali baka zabi ka sadu da iyalinka ba, ba za ka sadu da ita ba, ko da kana tare da kai, ko ba ka bane. Haka nan kuma ko da kana jin sha'awar matanka, ka zabi ka sadu da ita, amma kuma rashin lafiya yana tare da kai, kagan baka da ego, sin ba za ka yi ba. Saboda duk sanda mutum ya sadu da iyalinsa, ya zabi yin haka ne kuma yana da iko yin haka. Kaga anan kenan Allah ya tabbatar wa ga bawa mai aiki, yana da iko yin aiki, sannan kuma yana da zabi. Haka nan kuma a aya ta biyu malam yace wa idadan bi iradatihi, haka nan kuma Allah ya tabbatar masa da mai da yin tatali da kuma nufinsa. Shine walau aradul khuruja la addu lahu uddatan, tunda Allah ya tabbatar masa da cewa suna da nufi, suna da zabi, sannan kuma suna da iko, wato yin tatali, yin shiri game da wannan fitan. Saboda a wannan ayo guda biyu Allah ya tabbatar wa da bawa iko da zabi. Sannan kuma abu na biyu shine ne malaka tawjihul amr wan nahi ila al'ab, shine wato yin umurni da hani zuwa ga bawa. Walau lam yakun lahu ikhtiyar wa qudratan la kana tawjihu zalika ilayhi min at-taklif bima la yutaq, da ce da ba dan ya kasance ga bawa ikhtiyar, zabi, da ba dan bawa yana da zabi wa kudura da kuma iko ba, la kana tawjihu zalika ilayhi, da yin masa wannan, wato yin umurni gare shi da kuma hani gare shi, da wannan ya zama to mai min at-taklif bima la yutaq, da ya zama to wato an daura masa aikin da ba shi da iko yi, shine taklif bima la yutaq, wato an kallafa masa, an daura masa nauyin da ba zai iya dauka ba. Malaka wa huwa amrun ta'bahu hikmatullah, wannan kuma namari ne wanda wato hikma Allah yana kore haka. Ba daga cikin hikaman Allah ya dora ma mutum nauyin da ba zai iya dauka ba, ko ba haka bane. Malaka wa rahmatu, haka na kuma rahman Allah shi ma yana kore wannan. Wa khabruhu as-sadiq, haka na kuma labarin sa wanda na gaskiya ne, fi kauli ya cikin fadin sa, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya kallafawa ba wani rai wani aiki, Allah baya dorawa rai wani aiki, illa wus'aha, a fate abinda yake da iko yi, shine wus'aha, wato kudura. Saboda haka wannan yana nuna cewa ba daga cikin iko, ba daga cikin hikma Allah ya daura ma mutum nauyin da ba zai aikata ba. Ba yanda za yi misali, yanzu na ka zo wurin yaro karami, yaro da bai cika shekara biyar ba misali, ka ce mishi ya tashi ya je bakin ruwa, ya je dibo maka ruwa a cikin bucket, kaga ko da komin dukan da za ka yi masa ba zai iya ba, ko ba ka bane. Kuma duk wanda ya ganka san da kake wannan abu, kowa zai ce ka zalunci wannan yaro, ko ba ka bane. To haka ne shi ma Allah subhanahu wataala, ba yanda za a yi Allah ya yi ma mutum umrini, ya yi masa hani, sannan kuma ya san cewa ba shi da dama ya yi wannan abu. Wannan hikma Allah tana koya haka. Saboda haka tunda dai Allah subhanahu wataala yana ma bawa umrini, yana masa hani, wannan dalili ne akan cewa yana da iko yin haka. Ina fata mun gane. Abu na uku malaka ce madhul muhsin, shine wato yebo ga wanda ya kyautata aiki madhul muhsin ala ihsanihi yebon wanda ya kyautata aiki ala ihsani a bisa ga kyautatawansa wazamul musiu ala isaati haka nan kuma wato zargi wanda ya mumuna aiki a bisa ga mumuna aikin da ya aikata wa isabatu kulli minhuma bima yastahiq haka nan kuma sakawa kowanne daga cikin su da abin da yake cancanta malaka walaula anna al-fi'la yaqa'u bi iradati al-'abd da ba dan cewa aiki yana faruwa ne da zabin bawa da nufin sa wa ikhtiyari da kuma zabin sa la kana madhful muhsin abatan da yabon wanda yake kyautata aiki da wannan ya zama wasa wa uqubatul musi zulman haka na kuma yin azaba yin uquba ga wanda yayi mumuna aiki wannan zai zama zalunci wallahu ta'ala munazzahun 'anil abas wa zulm haka na kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sarkaka daga wasa da kuma zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ba ya sarke kansa daga yin wasa yake cewa afama hasibtum annama khalaqnakum abadan wa annakum ilayna la turja'un sai ce mai fa ta'ala Allahu malikul haq kin mutane sun yi tunani akan cewa mun yi halittar su ne kawai haka nan saboda dan wasa ba za su dawo zuwa garin ba ba za mu su hisai ba Allah yake fa ta'ala Allah Allah ya daukaka ya sarkaka akan irin wannan abu saboda ba daga cikin daukakar da girman Allah yayi wannan abu saboda wasa haka nan kuma Allah ya sarke ne kansu daga zalunci Allah yake wa ma ana bi dhallami lil abid ni ba na zalunci ga bawa saboda haka idan ya zama to misali bawa ai programming din sa ne misali ya zama kamar inji ba shi yake zabin aikin sa ba kuma ba shi yake da iko akan yin aikin sa ba shi ne sai aka yi to babu hikima kuma da azo kuma a yabe shi wanda yake za aiki ba amfani ka ce masha Allah ka kyauta da Allah yabe Allah yabe ta cikin alƙawari ba amfani tunda dama ai ba da zabin sa bane ko ya so ko ya ki dole sai aikata haka nan kuma babu ajalci a cikin sawa mutum aiki sannan kuma ai masa azaba kan wannan aiki saboda haka wannan yana nuna cewa dole mutum yana da zabi kuma yana da iko abu na hudu mala yace arabi anna Allah ta'ala arsala rusul shine cewa Allah subhanahu wataala ya turo manzannai mubashiri suna masu bada bushara wa mundiri suna masu gargadi dan me Allah yace li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul domin kada ya kasance domin kada a samu wata hujja ga mutane akan Allah bayan turo da manzannai domin kada mutane su samu wata hujja akan Allah bayan an turo wasu manzannai malaka walaula anna fil al-abd yaqa'u bi iradatihi wa ikhtiyarihi ma batalat hujjatuhu bi irsal rusul da ba dan cewa wato aikin bawa tana faruwa ne da nufin sa da kuma zabin sa ba ma batalat hujjatuhu bi irsal rusul da turo da manzane ba zai kata hujjar sa ba bi ma'ana Allah subhanahu wataala kamar da ya sanar da masu cikin alqur'ani ya turo da manzane ne saboda me kada mutum ya zo gobe kiyama Allah yake me yasa ka aikata wannan aiki yace ban sani ba ko ba ka bane idan Allah bai turo da manzane ba bai sanar da mu cewa abu kaza ba kyau abu kaza yana da kyau ba mu sani ba sai kowa ya aikata abin da yake so idan muka zo gaba Allah gobe da Allah yace mana me yasa ka aikata wannan aiki ba mu sani ba kuma muna da hujja to ga dan Allah ya yanke mana wannan hujja shi yasa ya turo mana manzane to amma kuma idan muka ce bawa ba shi da zabi a bisa ga aikin sa to turo da manzane ba zai yanke mana hujja ba saboda me idan muka zo gaba Allah gobe Allah yace me yasa kuka aikata wannan abu ba na turo da manzane ba sun sanar da ku ba za mu ce to ba kai ne ka tilasta mana mu aikata ba ko ba gaba ne wannan hujja ne haka za mu ce ma Allah dan yaya za ka kawo mu da laifi akan abin da kai ne ka kaddara ka tilasta mana mu aikata shi ko ba ka zai zama to feel ba yanke mana hujja ba to shi yasa dole mu tabbatar wa mal bawa da zabin sa ina fata mun gane shi yasa mallai yace inda ba da haka ba da ba yanke mana hujja ba yawa al-khamis abu nabiyar mallai yace anna kullu fi'lin anna kullu fa'ilin yahissu annahu yaf'alu shay aw yatrukuhu bidun ayi shu'ur bi ikrah wato shine anna kullu fa'il cewa duk mai aikata wani aiki yahissu annahu yana ji a ransa cewa yaf'alu shay cewa yana aikata abu ne aw yatruku ko kuma yana barin wannan abu ne biduni ayi shu'urin bi ikra ba tare da yana jin cewa ana tilasta shi ba فهو يقوم ويخرج ده كان سيكي تاشي يزونا ويدخل ويخرج ده كان سيكي تاشي يشجع كوكما يفتح ويسافر كوكما يكام هنيا يتفيع ويتيم حكا نكوما يزونا بيتفيع بمحض إرادته ينا يوانا نجيكا ده تتكتم ما نفنسا ده تتكتم نفنسا ولا يشعر باياجي أرنسا لأن أحدا سوى وني يكرئه على ذلك سوى ينا تيني تاشي أكا وانا dukkan sanda ka tashi in wani aiki baka ji kamar an tilasta ka kai malace bal yufarrik tafrikan waqi'iyan a yana ma rarrabawa yana bambanta bambanci wanda yake a bayyane baina an yaf'ala shay fakani ya aikata wani abu bi ikhtiyarihi da zabinsa wa baina an yukrahu alai mukri da kuma sakani wani yazo ya tilasta shi akan wannan aiki dukkan da mutum ya zauna yanzu misali ka tashi kai sallah ka san da zabin gare kowa ya san cewa wannan daban yake da wani yazo da bindiga a gaban ka yace in baka aikata ba zan harbe ka akwai bambanci ko ba haka bane wannan kuma shari'a ba ta kama mutum da laifi da irin wannan sai san mallaka yace a gaban ka ne mallaka yace wa kadhalika farraka ash-shar bainahuma tafrikan hakiman haka nan kuma ita kanta shari'a ta rarraba tsakanin su tsakanin aikin da mutum yayi da zabin sa da kuma tsakanin aikin da mutum yayi na tile na tilastawa shari'a ta bambanta tsakanin ku tafrikan hakiman bambanci ne hikima falam yu'aqaz al-fa'il bima fa'alahu mukrahan alayhi fi ma yata'allaqu bi haqqi Allah ta'ala sai zama to shari'a ba ta kama mutum da yayi aikata aiki bima fa'alahu da abun da yayi mukrahan alayhi sanda aka tilasta shi akai fi ma yata'allaqu bi haqqi Allah amma wannan ya shafi abun da yake da alaka da haqqin Allah ne me ma'ana wannan magana akwai bambanci a shari'a tsakanin haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bawa ina fata mun gane idan aka tilasta ka akan abin da ya shafi haƙƙin Allah to Allah ba zai kama ka laifi da wannan ba amma duk sanda aka tilasta ka akan wani abu da ya shafi haƙƙin dan Adam to Allah ba zai kama ka da laifi ba amma kuma haƙƙin dan Adam yana nan a kanka misali idan mota ya zo ya kada dabba yanzu nan rago sai ragon ya mutu ka zo ka ce ina son wannan ragon ba ni da kayan miya a gidana bari kai gida a je a yanka kaga wannan da zalin ka zabi wannan aiki kuma sabo ne kowa ka bane tunda Allah ya haramta mun ke kowa ka bane amma idan misali wani ne ya zo aje binin gagaban ka ya ce ka ci wannan mota in baka ci ba zan harbe ka kuma ka ci ana Allah ba zai baka laifi ba ina ba ta mun gane Allah ba zai baka laifi ba kai amma idan misali wani ne ya zo da bijin gansa ya ga rago ya ce kai ka kama wannan rago ka yanka ina ba ta mun gane anan kagan ka kama ragon da ba naka bane ka yanka kaki wannan abun da kai na wato daukan kayan wani sabo ne laifi ne ta'adanci ne ko ba ka bane Allah kuma ya hana ta'adanci to amma kuma tunda an tilasta ka ne to Allah ba zai baka laifi ba nan ina ba zan gane sai dai kuma shi ne wannan ragon dole zai bi ka haƙƙinsa bayan mai binin da ya tabi dole ka nemi kudi ka je yake hakin sa ina ba ta bambanci ya fito eh abin da ya shafi hakkin Allah Allah zai yafe abin da ya shafi hakkin dan Adam sai inda ka in shi da kanshi ya yafe amma in bai yafe ba to ai hakkin shi nan ina ba ta mu gane haka ne za ku daga karanta da tafin zikin misali ai za ta maka idan mutum yana jin yunwa sosai yazo yana wucewa ta gonan wani mutum ya halatta ya shiga ya ci wannan gonan ya kamata mu sani wannan magana da malamai kuke fada ba wai suna nufi idan ka ci ka ci cikin nan ba ya tafi ba a'a ba ka bane shigan gonan wani ka ci abincin sa wannan ta'adanci ne Allah zai yafi maka wannan saboda yunwa da ke tare da kai in baka ci ba za ka mutu amma kuma shi ne wannan gonan dole zai bi ka haƙƙin sa in ka samu kudi dole ka biya shi kudin shi ina ba ta mu gane sai dai idan ya yafi maka yawa to shi yasa malaman usul suna da kaina suna cewa al-ittiraru la yufi al-haqq al-ghayb wato lallura baya warware haƙin wani kai za a dauke maka kai laifinka amma kuma in akwai haƙin wani tare da wannan abu to baya warware haƙin sa zai bi wannan zai bi haƙin sa ina fata mu gane sai san malai ce fi ma ya ta'allaku bi haqqillah game da abin da ya shafi haƙin Allah Allah zai yafe matuka an tilasta ka ne amma idan wannan abu yana da alaka da haƙin wani to shi wannan sai ya yafe inda yafe ba to yana da haƙin sa na'am saboda ka saboda wannan al'amura guda biyar da malaya ambata duk suna nuna cewa me bawa yana da zabi kuma yana da iko duk sanda ya aikata aiki bisa ga zabin sa da iko sa to dole ya dauki responsibility na wannan aiki idan aikin alheri ne zai samu lada idan aikin sharri ne to shari'a za ta masa hukuma wannan shine malaya ce wanara haka ne kuma muna gani mu ahli sunna annahu la hujjata lil asi ala ma siyatihi bi qadari llahi ta'ala muna gani cewa babu hujja ga mai yin sabo mai yin laifi da kadarin Allah a bisa ga sabon da ya aikata mutum ba zai aikata laifi ya zo ya kafa hujja da kadarin Allah ba me yasa malaka ce li'anna al'asi yuqdimu 'ala al-ma'siya bi ikhtiyari saboda shi ne sabo yana gabata ne zuwa ga aikin sabo bi ikhtiyari da zabin sa min ghairi an ya'lam anna Allah ta'ala qaddaraha 'alayhi ba tare da ya sani ba cewa Allah ya kaddara wannan aiki a kansa saboda mai illa ya'lam ahadun qadara Allah ta'ala illa ba'da wuqu'i maqdurihi saboda mutum baya san abinda Allah ya kaddara sai bayan wannan abu ya faru kowa ga wani kafin mu aikata aiki ba mu sani ba an kaddara za mu yi ko ba kaddara ba wanda ya sani amma kuma duk sanda abu ya faru sai mu san cewa tabbas Allah ya rubuta wannan abu zai faru shine illa ya'lamu ahadan la ya'lamu ahadun qadara Allah ta'ala illa ba'da wuqu'i maqdurihi babu wanda yake sani abinda Allah ya kaddara sai bayan abinda aka kaddara ya faru dalili akan haka shine Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wama tajri nafsun ma za ta tsibu gada Allah yace babu wata rai da ta san abinda za ta samu gobe imana babu wata rai da ta san abinda za ta samu na aiki abinda za ta aikata gobe saboda haka fa kaifa yastahi al-ihtijaj bi hujjatin لا يعلمها المحتج بها حين اقدامه على ما اعتذر بها عنه فلذلك تايا يا زي انغنتا فكيف يسمى الاحتجاج تايا زي انغنتا اكف حجه بحجه ده وتا حجه لا يعلمها المحتج بها حين كف حجه ده ايتا بي سانتا با حين اقدامه على ما اعتذر بها لي الوقتين ده زي غباتا زوا غا ابن ده يكي بادا عذري ده ايتا ده شي معنى تايا يا زكا زو كف حجه اكن سيوا الله يا قدر زكا يساتا tun kafin ka je kai satin kai a ka sani baka sani ba saboda ka babu wanda ya san abin da Allah ya kaddara to raka dai halatta mu sai ka ba hujja da abin da bai sani ba mallai ce wa qad absala Allah ta'ala hadhihi al-hujja hakika Allah ya warware iri wannan hujja bi kauli da fadin sa sai ya kulu alladhina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay kagan su kansu kafirai sun a zamanin manzala sun kafa hujja da irin wannan Allah ya ce sai yakunu alladhina ashraku wadanda suka yi shirka za su ce law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya so da ba mu yi shirka ba suna ce da manzala haka mana sai ga mutum kuma abinda suke nufi shine inda Allah ya kaddara cewa ba za mu yi shirka ba da ba mu yi ba saboda tunda muna shirka Allah ne ya kaddara cewa za mu yi shirka wannan shine malamin maganar su suke cewa law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya so da ba mu yi shirka ba wala aba'una haka nan ubanninmu iyayenmu da su ba su shirka ba wala harramna min shay haka nan kuma da ba mu haramta komai ba daga cikin abubuwan da Allah ya halalta Allah yace kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim haka ne wadanda suka gabatin su ma suka karyata hatta zaqu ba'sana har sai da suka dandana azaban mu Allah yace kun hal indakum min ilmi shin kace kin akwai kuna tare da wani ilmi wato kurijun lana sai ku fito mana da shi idan kuna da wata hujja wani ilimi sai ku fito mana da shi sai Allah yace in tattabi'una illa dhall ai ba ku abin komai a face zato wa in antum illa takhudun kuma ku fa ba wani ku yi ba a face kariya kawai kuke yi illa takhudun ai illa tadzimun a face kariya kawai kuke yi saboda haka su ma kafiran da sun kafa hujja da irin wannan kuma Allah ya warware wannan hujjar saboda ba yanda za a yi mutum ya kafa hujja akan laifin sa da kadara mallai ce wa naqulu lil 'asi al mustad bil qadar haka nan kuma zamu ce ga mai sabo mai kafa hujja da kadara zamu ce masa me limadha lam tuqdim ala ta'ati مقدرا ان الله تعالى قد كتبها لك ليس بازاك غباتا زوا ga aikin sa'a ba aikin biyayya ba muqaddiran sai ka kaddara cewa Allah subhanahu wataala kad kataba lak Allah ya rubuta maka haka me yasa ba zaka tashi kai aikin alheri saka ce Allah ya kaddara zan yi aikin alheri me yasa ka zabi yin aikin laifi ina ba ta mu gane malla ce fa innahu la farqa bainaha wa bainal ma'siyati fil jahli bil maqdur qabla sudur al fi'l saboda me babu bambanci tsakanin ta da kuma tsakanin sabo wajen me ta bangaren jahilcin abinda aka kaddara kafin fitowar wannan aikin daga gare ka yanda wanda zai aikin alheri bai san abinda aka rubuta masa ba haka nan shi ma wanda zai aikin sirri bai san abinda aka rubuta ba kuma kowanne daga cikin su kaje suka zabi aikin da za su aikata saboda haka kai mai aikin sabo me yasa baka zabi yin aikin alheri ba wala ce wali hada wannan shi yasa lamma akhbara annabi as-sahaba a lokacin da annabi ya sanar da sahabbai لأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار شيء وقوة ندك تقنسو قوة ندك تسمو تاني قد كتب مقعده أرغى أن رغتا مزونيسا أتكي الجنة قوكما ومقعده من النار قوكما أن رغتا مزونيسا أتكي موتا قالوا سيسا هبسوك تي أفلا نتكي وندو العمل شكي نمبا زامو دوبرا كان هكبا وندو المطوى مكالي أيكي مبارين أيكي tunda kowa an riga rubuta wanda zai shiga aljanna har ga rubuta wanda zai shiga wuta har ga rubuta ba kawai shi kana mutale ba manzali ce musu ne kala manzali ce la manzali ce a i'malu ku yi aiki fa kullu muyassar lima khuliqa la kowanne daga cikin ku an sauwake masa bin hanya zuwa ga abinda aka yi halintan sa zuwa gare shi sai da ka wanda aka yi halintan sa saboda wuta za ya tsara masa aiki zuwa ga zai hanyar shiga wuta haka nan kuma wanda aka kaddara masa aljanna shi kuma za ya tsara masa aiki zuwa ga yin yabi hanyar da zai shiga wutar jahannama cikin aljanna saboda haka kaga manzo Allah bai ba sahabbai dama akan cewa su dogara kawai akan wannan ba su zauna ba yace su yi aiki yace ai malu ko ai su yi aiki haka nan malai ce wa naqulu lil asi al muhtaj bil qadar har wa yau za mu ce ga mai sabo mai kafa hujja da kaddara law kunta turidi safa ila li makkata da ka kasance kana so kai tafiya zuwa makka wa kana laha tarikan kuma makkan nan fa tana da hanya guda biyu akhbaraka as-sadiq me gaskiya ya baka labari cewa me anna ahadahuma maqufin cewa da daga cikin hanyoyin akwai abubuwan tsoro a ciki fa kuma hanya ne mai wahala akwai barayi akan hanya akwai abubuwa na tsoro sannan kuma hanya ce mai wahala ba ta da kyau wasani sannan kuma akwai hanya ta biyu aman wannan hanya ta fi aminci sahal kuma tana da sauki malaka fa innaka satasluku thani zaka zabi hanya ta biyu wala yumkin an tasluk al awwal ba zai yiwu ka zabi hanya ta farkon ba mai wahalan ba وتقول انه مقدر عليها باين da zaka yi kaza bi hanyar farko kace ai an kaddara cewa zan bi wannan hanyar ba zaka yi haka ba ko ba haka bane malai ce walau fa'alta da kuma zaka aikata la'addaka an-nasu fi kismi al-majanin da mutane za su kirga ga a bangaren mahaukata ko ba haka bane sabida haka tunda mutum da wayonsa yana zabin abinda yafi masa aminci abinda ya fi masa sauki to haka nan kuma da wayonsa ya zabi laifi ko ya zabi sabon Allah na'am malai ce wa naqulu lahu aidan haka nan kuma zamu ce masa law urida alayka wazifatan da an bijiro maka an gabatar maka da me da aiki guda biyu aikin da za a biya ka albashi shine wazifa an nuna maka aiki guda biyu ihdahuma zatu murattab akthar daya daga cikin su akwai albashi mai yawa fa innaka sawfa ta'mal fiha duna an-nafita malai ce kai din nafa zaka zabi kai aiki a cikin wannan ne ba wancan da yake da karamin albashi ba ko ba haka bane ko yanzu aka ce ga aiki idan ka zama ya zuna a ministry tare da bello ga kuma aiki a yanan biki aiki sadara wanda zaka zama kaga da wayo da zaka zabi aiki a yanan biki yawa da ranar ce ne balaka zo ka zabi aiki wanda babu albashi baka ce Allah ya kaddara zai sai wannan aiki har ba ya kawo to wannan shine mana ce wannan kullahu aidan har wa yau zamu taimaka shi naraka idan usikta bi maradin jismi muna ganin ka idan wani ciwo wani rashin lafiya ya same ka a jikin ka sarafta baba kulli tabibi li ilajik zaka je ka kwankwasa kofan kowane likita li ilaji dan yayi maka magani wa sabarta ala ma yanalaka min alami amaliyati aljaraha haka na kuma zaka yi hakuri a bisa ga duk wani abin da zai same ka na ciwo na mai na aikin operation da za a yi maka shine amaliyati aljaraha zaka yi hakuri akan duk wani ciwo da zaka je a lokacin da za a yi maka aikin operation wa ala mirarati dawa haka na kuma zaka yi hakuri a bisa ga dacin magani za a baka ka sha falimadha la taf'al mithla dhalika fi marad qalbika bil ma'as me yasa ba zaka yi aikata irin wannan game da ciwon da ke zuciyarka nan sabo ba me yasa ba zaka yi hakuri ba kamar sabo kuma da haka wannan duk suna nuna cewa me ba yanda za a yi mutum ya kafa hujja da kaddara akan laifin da ya aikata babu hujja gare shi sannan kuma malai ce ونؤمن بأن الشر لا ينصب إلى الله تعالى مين وانا بانا وسم كراتين مالك حقا نكما منع إيمان شو مين بأن الشر لا ينصب إلى الله شو الشر باء دنجن تاتي زواج الله تعالى دمي يسل لكمال رحمته وحكمته تبدا كككا رحمة سادة حكمة الله بغام دنجن وعلى الله شر باء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا صلى الله عليه وسلم اتكين الدواء من ذا لنا توا والشر ليس إليه شر بايا غريكا رواه مسلم ما لتي فالنفس قضاء الله تعالى صدق إذا كنت أبن دعا الله يهو كنت ليس فيه شر أبدا باب شر أتكنت أبدا صدق من لأنه صادر عن رحمة وحكمة صدق وأن abun ya fito ne daga rahman Allah da kuma hikimarsa wa inna ma yakunu shar fi muqtadayatihi mana yace shi shar lalle yana kasancewa ne a cikin abun da aka hukunta ne kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a al-qunut a cikin addu'a al-qunut alladhi allamahu al-hasan wanda ya karantar da hasan dan ali bin talib manzo Allah yace wa kini sharra ma qadat yace ya kai Allah ka kiyaye ni ka sare ni daga me daga sharrin abin da ka hukunta sai yace fa adafa shar ila ma qadahu sai Allah ya jingina sharri zuwa ga abin da ya hukunta wannan magana akwai falsafancin me ake nufi anan wato malam ya gina wannan magana ne a bisa ga fahimtar malaman da suke gani cewa akwai bambanci tsakanin al-qada wal qadar wato da nan kalmomi guda biyu wasu malamai suna ganin akwai bambanci tsakaninsu asali malamai sun sabani shin kalmar al-qada daya yake da kalmar al-qadar ko kuma akwai bambanci tsakaninsu wasu malamai suna ganin babu bambanci al-qada huwa al-qadar wal qadar huwa al-qada ina ba zamu gane wannan shine ra'ayin Sheikh bin Baz yana cewa al-qada wal qadar shay'un wahid haka yake tafsirin wato wannan to amma kuma wasu malamai kuma sun tafi akan cewa akwai bambanci tsakanin al-qada da kuma al-qadar suka ce al-qadar shine abinda Allah ya sani ya rubuta a cikin lawhul mahfuz ina ba don gani wannan shine me shine al-qadar amma shi al-qada shine wannan shine halitta mana abinda Allah ya sani ya rubuta kaga wannan aikin Allah ne sannan kuma daga baya sai a yi halittar wannan abu a lokacin da aka yi halittar wannan abu yi halittar wannan abu da kuma samar da shi a bayyane wannan shine al-qada amma kuma sanda yake a cikin ilimin Allah da kuma sanda Allah ya umurci al-qalami ta rubuta shi a lauhul mahfuz a wannan lokacin al-qadar aka yi sanda kuma aka zo aka samar da shi a bayyane wannan kuma shine al-qada shine hukunci saboda haka akwai bambanci sai zama to al-qadar shi ke kiye gabati al-qada al-qadar ya riga al-qada duk da cewa su kansu malamai da suke gani akwai bambanci tsakanin wannan wasu daga cikin su haka suka bayyana wasu kuma suka yi akasi suka ce alqada shine abinda Allah ya sani ya rubuta, alqadar shine abinda Allah ya halittunsa. Ina fata mun gane. Ko ga wazo suka sunyi sun akasa. Amma shi malam Sheikh Usaini shi yana gani alqadar shine ilmi Allah da kuma abinda ya rubuta, alqada shine kuma abinda aka yi halittunsa. Sai ya zama to babu sharri a cikin ilmi Allah da kuma abinda Allah ya rubuta lahu mako. Amma kuma idan aka samu da wannan abu zai ya samu sharri a cikin dangane da bawa, tunda dukkan da wani abu ya samu bawa wanda bai ji dadi ba zai ce wannan abu sharri ne, ko ba haka bane? Saboda a lokacin da aka samu da abu a waki zai ya samu sharri a cikin sa. Amma kuma a lokacin da yake cikin ilmi Allah da rubutun da aka rubuta babu sharri a cikin ilmi Allah da kuma me da kuma rubutu, saboda me? Saboda cikakken rahman Allah da hikmarsa, kamar da ya faɗa a baya yace li kamali rahmati wa hikmati. Amma idan aka samu da shi a waki to za a iya samun sharri a ciki, sai dai shi ma a wannan lokacin ba lallai ba ne ya zama sharri ta kowace fuska, zai iya zama sharri ta wani fuska amma kuma alkhairi ta wani fuska. Shine malam yace wa ma'a hadha, amma kuma duk da wannan fa inna sharra fil muqtadayat laysa sharran khalisan mahdhan, wato sharri a cikin abinda aka yi abinda aka hukunta mana abinda aka hali aka yi halittansa laysa sharran khalisan mahdha, ba sharri bane cikakke ta kowace fuska, bal huwa sharrun fi mahallihi min wajhin khairu min wajhin, mana a sharri ne a mahallinsa a bijinsa min wajhin ta wata fuska, amma kuma alheri ne ta wata fuska, au sharri fi mahallihi khairu fi mahallin akhar, ko kuma ya zama sharri a wata mahalli alkhairi a wata mahalli. Malam zai kawo misali akan wannan, yace fal fasad fasadi marna fil ard a cikin kasa min aljadab na, wato misali aljadab shine alqahar, wato rashin ruwa, wato wani lokaci Allah zai iya sa a dauke ruwa ba yi ruwa ba, ko ina ya bushe masu gona su yi ta kuka ba su samu amfanin gonansu ba, wanda shine aljadab rashin ruwa, wal marad ko kuma rashin lafiya ciwo, wal faqr ko kuma talauci, wal khawf ko kuma tsoro, wadannan abubuwa sharrun za su zama sharri, lakinnahu khairun fi mahallin akhar, amma kuma alkhairi ne a wani mahalli. Qala ta'ala Allah yana cewa zaharul fasad fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah yace zaharul fasad barna ta bayyana fil bardi wal bahri, kalmar fil bardi wal bahri malaman sun sabani akan ma'anansu, wasu malaman suna fassara fil bardi da cewa a cikin kasa, wal bahri a cikin ruwa a cikin teku. Ina ba ta mu gane? Barna ta bayyana a cikin kasa da kuma a cikin teku, fil bardi wal bahri. Wasu malaman kuma suna fassara fil bardi wal bahri bi ma'ana fil bardi ai a cikin wato alfayasiya, ne fayaka da wasu as-sahra desert, ne da sahara sahara kace babu, sai wa as-sahra shine al-bar, wal bahr kuma sai ya zama to fil mudun fil qarya, mana a cikin gari, mana barna ta bayyana a cikin sahara da kuma a cikin garin da mutane suke. Ala kulli hal, duka ga kowane fasara abinda ayar take nuna shine me, barna ta bayyana a ko ina, wannan shine ma'anar ayar. Bima kasabat aydina, sabida abinda hannuwan mutane suka aikata, sai Allah ya ce bi yuziqahu ba'd alladhi amilu, domin Allah ya tsaddana musu sashi daga cikin abinda suka aikata, la'allahum yarji'un, da tsammani za su koma zuwa ga Allah. Kaga kenan duka ga wannan aya, idan wani abu na sharri ya samu mutane, na rashin lafiya, na talauci, na abin tsoro, na mutuwa ko sauransu, sharri ne saboda mutum bai ji dadin sa ba, amma kuma hakan zai iya zama sababin mutum ya yi duba ya koma zuwa ga Allah. Kaga ta wannan fiskar sai zama to alheri gare shi. Ina ba da mutane to sai zama ne sai abinda Allah ya yi halittansa ba zai zama to sharri ta kowace fiska ba, zai iya zama to sharri ta wani fiska alheri ta wani fiska. Mala yake waqatu yadu sari, haka na kuma yanke hannun wanda ya sata, wa rajmu zani, haka na kuma jifan wanda ya yi zina idan yana da aure, sharrun بالنسبه للسارق والزاني وانا ابو شري ne dangane da shi wanda yayi satan da kuma wanda yayi zina, shari ne a yanke maka hannu ba dadi, shari ne a jazi mutakine. Mala yace sharrun بالنسبه للسارق والزاني في قتل يد وازهاق النفس, shari ne dangane da ne wanda yayi sata da kuma wanda yayi zina a cikin yanke hannun da aka yi da kuma zuken ransa da aka yi kashe ran da aka yi wala lakinnahu khairun lahumma min wajhin akhar amma kuma alheri ne gare su biyu ta wani fuska haitu yakunu kaffarat lahumma sai inda zai zama to kaffara gare su fala yujma lahumma baina uqubatay dunya wal akhirah sai wato ba za a hada musu tsakanin azaba a nan duniya da lahira ba kaga matan nan da aka jefa da Allahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bayan sahabbai suka jefa da rasu aka yi mata janaza ha wani sahabi yana cewa ha eh malaka Umar ne Allahu alama yanzu bazan yi tunawa ba almi wani sahabi yana cewa mana Allah ya kine mata ha ba Umar bane wani sahabi ne Allahu alama ba ina gana hadisin da ni wanda ya fara yaje kala wahid min sahaba wanda daga cikin su ne fara haka yana gani kamar irin wannan matan ta yi mummunan mutuwa sai manzo Allah ya kine yake sai tuba irin tuban da inda za a tattara tuban mutane ga baki daya a wani a sikeli aka hada aka sa tuban ta a sikeli da nata yarin jaye na mutane ga baki daya kada ta samu matsayi babba a wurin Allah duka cewa ai mata sharri an je fita tarar saboda haka sharri ne ta wani fiska amma kuma alheri ne ta wani fiska sai ta mallaye sai ba za a hada musu hukuma a nan duniya da lahira ba sannan kuma yace wa huwa aidan khairun fi mahalli akhar haka na kuma wannan abu yanke hannu wanda ya saka da kuma jiban wanda ya zina sil alheri ne ta wani fiska sannan yace haidu inna fihi himayatul amwal saboda a cikin wannan aikin akwai kariya ga dukiyar mutane idan ana yanke hannu wanda ya saka to mutane ba za su saka ba ko ba haka bane sai ga kowa ya samu aminci a cikin dukiyarsa wal'arad haka na kuma a cikin mutuncinsu wal'ansab haka na kuma a cikin wato dangantakarsu ba za a samu mutane suna yin zina ba idan ana jiban wanda ya zina shi yasa saudiya tana daga cikin kasashen da a duk duniya ake da wato karancin wato ijram barna da zunan nake ba wani labari wani ya kawo mun ziyarar yake ce mace a saudiya nikan tashi daga makka karfe biyun dare in kama hanya daga madina je makka ba na jin tsoron komai babu amuru ba ba komai haka da zan kawo hanya daga madina karfe biyun sai ina zo samu sallah subha amma ga kuma je tare da matar da yara na kuma lagos amma haka ba za ka yi haka wani jana ba na gani sai da ka idan da ana aiki da dokokin Allah ana yanke hannun masu zata da ba za a yi ba haka na kuma idan ana jifan wanda ya yi zina da mutane ba za su nemi matan mutane ba da kuma ana ma mutane bulala idan suka yi zina da masu zina ba za su yi ba sai da sai ga wannan abu sharri ne ta wani fiska amma kuma alheri ne ta wani fiska ina fata mun gane saboda haka abinda Allah ya yi halittarsa alwi abinda Allah ya yi halittarsa zai yi a samu sharri a cikinsa ta wani fiska amma kuma alheri ne ta wani fiska amma dai ba a danganawa Allah sharri wannan min babin ladabi da kuma sanin cewa duk abin da Allah ya aikata yana yi ne bisa ga ilimi bisa ga rahma bisa ga hikima kuma ba zai yi a samu sharri a cikin ilimin Allah da kuma rahmansa ba da kuma hikimansa ba ina fata mun gani za mu tsaya nan insha Allah abin da muka karanta daidai Allah ya mu dace inda kuma muka yi kuskure Allah ya gama Allah ya kara mana fahimta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan akwai tambaya biyu uku sai mu amsa insha Allah ha 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 ha